الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيامنا بيو غوات رمضان وتانا ترى أجير متنم مسلم في هجرة من زان الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna ma Allah subhanahu wataala godiya mai kowa mai komi wanda da rahmar shi da ikon shi da kaddarawan shi da izinin shi da saukakewan shi ya kaddara kasancewar mu cikin wadanda za su halarci wannan wata mai albarka na Ramadan muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu albarka a cikin wannan wata kuma ya sanya mu cikin waɗanda za su samu amfanonin da ke cikin wannan wata ya gafarta mu kurakuranmu ya ƙara mu kusanci zuwa gare shi muna roƙon Allah ta'ala kada ya sanya mu cikin waɗanda suka ga wannan wata ya zamanto sun gane shi ba su samu sa'a ba sun samu asara Allah ta'ala ka raba mu da yin asara insha Allah ta'ala ba tare da dogoshin huda ba za mu shiga cikin karatun tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka a kowace shekara a shekarar da ta gabata muna cikin suratul fussilat wadda ita ce sura ta 41 tana da ayoyi 54 karatun mu kuma ya tsaya ne akan aya ta 29 ko 28 kenan zamu dawo baya mu sake daukowa daga gaba bisa kan aya ta 25 insha Allah ta'ala fadin Allah ta'ala wa qayyadna lahu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qayyadna lahu qurana atazkaru lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين
الله تعالى يتي وقيدنا لهم قرناء كما مكشري يا مصر أبو كان حج فزينوا لهم ما بين أيديهم suka kawata masa abin da ke gaba gare su ma khalfahum da abin da ke bayan su wa haqqa alaihimul qawl fi umamin kuma magana ta tabbata akan su a cikin al'ummomi qad khalat min qablihim wanda sun riga sun shude gabanin su min aljinni wal ins na aljannu da mutane innahum kanu khasirin lalle ne su sun kasance masu asara Allah ta'ala yace wa qayyadna lahum qurana kalmar qayyadna malaman tafsiri sun faɗi fassarori waɗanda suke kusa da juna a kanta qayyadna hayyana qayyadna qaddarna qayyadna sallatna qayyadna ji'nahum bihim wa Allah ta'ala ya ce qayyadna duka ma'anonin da malaman tafsiri suka faɗi gaba ɗayansu suna komawa duka akan ma'ana guda suna kusa da juna abinda ma'anonin duka suke nihi shine Allah ya sauƙaƙe ya hore ma waɗannan mutanen ƙurana a abokanin haɗi mana ya sauƙaƙe gwamin su da haɗa su tare da shaiɗanu Allah ta'ala ya riga ya ƙaddara haka cewa shaiɗanu su ne abokanin gwamin su su ne abokanin haɗinsu fa zayyanu lahum ma bayna aydihim sai shaiɗanun nan suka ɗora ƙawata musu abin da ke gaba gare su ma bayna aydihim shi ne abin da ke gaba gare su na duniya fa asaruha suka hihita ita wannan duniya suka nuna kawai kamar ita kadai ce ma rayuwa suka dora baje koli a cikin ta suna yin abin da suka ga dama wa ma khalfahum haka suka dora kawata musu abin da ke bayan su abin da ke bayan su shine lahira kawata wadda shedanu suka dora yi musu akan ta shine suka tunzura su zuwa ƙaryata lahira cewa babu tashin alkiyama suka sanya su inkarin tashi bayan mutuwa to shine Allah ta'ala yace fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum abinda wannan aya ta fadi na ma'ana cewa Allah ya hore shedanu ya saukake shedanu ya shirye shedanu ya gwama shedanu tare da waɗannan mutanen to wannan yana nuna cewa duk mutum dama yana cikin ɗayan biyu ko dai ya rinjaye zuwa kenan kowanne dan adam ma an jefar da shi ne tsakanin mala'ika da shaytan idan ya zama mutumin kirki zuciyar shi ta hi zaban alheri ya hi son ayyukan alheri to sai zango ya hi kusa ga mala'ika duk lokacin da yake aikata alheri yana kusantar mala'ika har ya kai ya zama kawai shi na wannan mala'ikan ne mala'ikan yana tare da shi yana tsare shi yana bashi kariya yana kore shi danu da gare shi yana taimaka masa wajen aikata ayyuka na alheri in kuma ya zama to zuciyar shi ta hihihi ta ayyuka na sharri da sabon Allah to sai zaman to duk lokacin da ya aikata aikin sabo to ya hi kusa ga shedan yana ta kusanci ga shedan yana ta kusanci ga shedan har ya kai ya zama kayan shedan abun shedan na shedan kenan shedan zai dauke shi wato zai dora tunzura shi zuwa ga aikata ayyuka na asha kamar yanda ayoyin alqur'ani suka yi nuni akan haka kenan Allah ya turo mala'ika wanda zai saukake ma dan adam ayyukan alheri ya dora taimaka mashi akan su ya dora kwadaitar da su akai ya dora wato kama mashi kannan ya sanya shaydan yana nan shi kuma yana ta kokari yana ta fafatuka zai zo mai ta ido zai zo mai ta kunne zai zo mai ta wato hannuwan shi da ta kawahuwan shi ta ko ina shaydan da mala'ika ana gwagwarmaya wajen asabci to malamai suka ce shi kuma dan adam kullun wa yake karba ma yana karba ma aqrabuhuma min hubaban wanda yafi su kusan kofa da shi dama hadisi ya fadi ko kamar da malamin fiqh suka ce idan masu gayyata guda biyu suka gayyace ka wajen walima wa zaka amsa ma wanda kofar gidan shi yake kusa da kofar gidanka shi zaka karba ma ko to nan ma masu kira ne guda biyu da mala'ika da shaydan yanzu kowa zai karba ma wanda ya hi kusan kofa da shi idan kofar ka ta hi kusa ga kofar shaydan to tabbas zaka zama kayan shaydan kuma zaka hi karba ma shaydan sama ga mala'ika idan kuma kofar ka ta hi kusa ga kofar mala'ika to zaka karba kiran mala'ika wannan ma'anai wanda wannan aya ta fadi Allah ya fade ta a cikin wasu ayoyi kamar yanda ya fadi a suratu Maryam Allah ya ce alam tara anna arsalna ash-shayatin
alam tara anna arsalna ash-shayatin al-kafirina ta'uzzuhum
azza yace kuma innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya
innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya
ومن يعش عن ذكر الرحمن
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم يهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين
Allah ta'ala yace alam tara shin baka gani ba anna arsalna ash-shayatin 'alal kafirin lalle mun turo shaydanu akan kafirai ta'uzzuhum azza suna ingiza su zuwa ga aikata ayyuka na sharri ingizawa suna zaburar da su zuwa ga aiki na banna da na sabon Allah zaburarwa haka Allah ta'ala ya fadi a cikin wato wata aya yace innahum muttakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah lalle su sirrike shaydanu su ne masoya su ne majibanta koma bayan Allah wa yahsabuna annahum muhtadun kuma suna tsammanin su shiyayyu ne kaga kenan daga cikin fatar wanda shaydanu suka masu su shaydanu suna kiran su ne suna jawo su zuwa ga bata kuma sai suna nuna masu wannan batan shine shiriya wannan ƙarye ita ce gaskiya wannan sharrin shine alheri wannan aikin asha shine aikin alheri haka shaydanu suke ya sabuna annahum muhtadun kamar yanda Allah ya fadi a cikin suratul zukhruf yace wa man ya'shu an zikrir rahman duk wanda ya kauda kai game da ambatan mai rahama nuqayyibu lahu shaytanan fa huwa lahu qarin to zamu gwama shi da shaydan mu saukake mai wani shaydan ya zamo shine abokin gwamin shi fa innahum la yasuddunahum anis sabil lalle shaydanun nan za su dora kange su game da hanyar shari'a hanyar kwarai ويحسبون أنهم مهتدون كما سوسو دورت أماني سوشر ييوني حتى إذا جاءنا أو تكراء حتى إذا جاءنا حتى سنزوم مسوبين قال يا ليت بيني وبينك sai shi wanda shedan ya gwamu da shi ya tabbatar da shi yace kai tona inda ma tsakani na da kai bu'dal mashriqai akwai nisa irin na mahudar rana da mafadar rana bi'sal qarin tirda wannan abokin hadi ace kai ne abokin gwami na tirda kai kaga ayan nan ta nuna wato shedan ya zama abokin gwamin mutum abun zargi ne abun turne ko da Allah wadai to haka ma aya a suratul nisa ita fadi Allah ta'ala yace wa man yakuni shaytanu lahu qarin
wa man yakuni shaytanu lahu qarin fasaa qarin
Allah ta'ala yace wa man yakuni shaytanu lahu qarin duk wanda shaytan ya zamo shine abokin hadin shi shi yake tare da shi shi yake lizumtar shi duk inda yake yana tare da shi shike bashi shawara shike mashi waswasi shike mai wahayi bai da wani abokin shawara sai shedan fasa aqrina to wannan abokin hadi yayi muni domin saboda zai kai shi ne yabo Allah ta'ala yace wa qayyadna lahum qurana kenan kuma sauran ayoyi sun nuna mana menene dalilin da yasa Allah yake gwama shedanu da wasu mutane sai Allah ya tabbatar da cewa dalili shine gafalan su game da zikiri ba su tuna Allah ba su ambatan Allah Allah ba ya cikin lissahin su da haka suna da wasu ababe wanda su ne suka damu zakatan su ba Allah ba to duk wanda ya zama babu Allah a zuciyar shi babu tuna Allah cikin al'amuran shi to shine suratul zukhruf ta fadi wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu shaytan sai Allah ya mai uquba tunda kan manta da Allah karram kana da Allah to sai Allah ta'ala ya gwama ka da shaytan shikenan shedan sai zama shine masoyin ka shine jagoran ka shine mai gidan ka shine mai baka shawara shine mai tunzura ka shine mai tunkuda ka zuwa ga aikin asha kuma ba zai gushe ba yana ta yi maka haka da kowane irin salo da kowace irin hanya ta inda baka tsammani shedan zai dora batar da kai sai lokacin da kuka je gaban Allah kadai ka gano cewa shine ashe ya ta kai ka yana barawa lokacin zaka dora tur da Allah wadai da shi to Allah ta'ala ya mamu tsari game da haka da haka yace fa zayyanu lahum ma baina aydihim sai su kawata musu abin da ke gaba gare su na lamarin duniya to dora zaban duniya suna hihita ta akan wato lahira wa ma khalfahum da abin da ke bayan su na lahira suna nuna musu ƙarya ne suna nuna musu ai da an mutu kawai an bi kasa dama haka rayuwa take kowa ya zo ya ci lokacin shi ya wuce da haka in an mutu kawai babu zacin tasawa in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr ay rayuwar mu ce ta duniya dama haka ne kakannin mu sun mutu uwayen mu sun mutu mu ma za mu mutu in mun mutu kuma wasu za su zo su rayu duniya rawa ɗan mata in wannan ta zo ta taka tata ita ma wannan ta zo ta taka irin tata yasa kawar fadin haka nan wurin suna ganin kamar a ba hisabi wasu ma shaytanu sai su ce ai daga duniya sai Kaduna to Allah ta'ala yace wa haqqo alaihimul qawl kuma magana ta riga ta tabbata akan su magana da Allah ya fadi ta azabtar da duk wanda ya saba mashi wannan magana ta riga ta tabbata akan su fi ummin suna daga cikin wato wasu al'ummomi kad khalat min qablihim min aljinn wal ins wanda sun shude gabanin su na aljannu da mutane sun yi irin aikin su sun cancanci abinda su ma suka cancanta kamar yanda Allah ya faɗi haka a cikin suratul ahqaf yace wallazi qala li walidayhi
wallazi qala li walidayhi illa bura adani وَهُوَ يَسْتَغِيثُ بِاللَّهِ وَلَكَ آمِنُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ
Allah ta'ala yace wallazi qala liwalidayhi uffin lakuma, kuma wanda yace ma iyayen shi tirda. Bayan Allah ya faɗi sifofin mutanen kirki masu biyayya ga iyaye kamar yanda Allah ya umarni, to yace akwai kuma wanda zai ce ma iyayen shi tirda ku. Ata'idani min yanzu kuna min alqawli ne an ukhraja, cewa za a fitar da ni daga kabari bayan na mutu. Waqad khalatul qurunu min qabli, kuma ga alqarnoni da yawa sun shude gabani na, shuru nake ji babu wanda aka sado. Wa huma, su kuma iyayen guda biyu, yastaghithani Allah, suna ta neman agajin Allah. Wailaka, suna kai canka wani amin, kai imani ka gazganta. Inna wa'dallahi haqqun, lalle alqawlin Allah gaskiya ne. Fa yaqulu, shi kuma mutumin kawai sai yace ma hadha illa asatirul awwalin, ai wannan ba komai bane, kai ta tsino ne irin na mutanen harko, an sha fada mu irin wannan, mun yi su cikin labarai, mun karanta a libr, mun gani da haka kai ga tanuni tun yaushe ake ta cewa za a tashi har yanzu ba a tashi ba. Allah ta'ala sai yace ulaiikal ladina haqqa alaihimul qawl, wa'annan sune wanda magana ta riga ta tabbata akan su. Fi umamin qad khallat min qabli, a cikin al'ummomi waɗanda sun riga sun shuɗe gabanin su masu irin aikin su, min aljinni wal ins, na aljannu da mutane, can ma sai Allah yace innahum kanu khasirin, lalle su sun kasance masu asara. Nan ma Allah ta'ala yace innahum kanu khasirin, lalle ne su sun kasance masu asara, sun yi asara ayyukan su baki ɗaya a nan duniya, ayyukan da suka aikata asara suka yi. Sannan a wato a lahira kuma za su yi asara kawunan su, za su yi asara iyalin su. Qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama. Na'am.
Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an wa alghaw fihi la'allakum taghlibun.
Allah ta'ala ya ce wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an, kuma kafirai suka ce kada ku saurari wannan alqur'ani, wal ghaw fihi, ku dora wasanni da maganganun banza a wajen da ake karanta shi, la'allakum taghlibun, domin la'allaku za ku yi rinjaye. Falanudhiqanna alladhina kafaru azaban shadida, to haqiqa za mu dandana ma waɗanda suka kafirce azaba mai tsanani. Walanajziyannahum, kuma haqiqa za mu saka musu aswa allazi kanu ya'malun, mahimunin aikin da suka kasance suna aikatawa. Allah ta'ala yace wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an, kuma kafirai suka ce kada ku saurari wannan alqur'ani, suka ma junan su wasiya cewa idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana karanta alqur'ani, to kada ku saurare shi, kuma yi kuwa, kamar yanda aka rawaito cewa Abdullah ibn Abbas yace Abu Jahil ne yace haka, yace mutane umarni idan kuka ji annabi Muhammad yana karanta alqur'ani, ku zo ku yi ta ihu a wurin. Saboda in kuka yi ta ihu, kuka yi ta kuwa, kuka yi ta kawo maganganu na banza, kenan za ku ruda shi, sai ya shagalta shi ma ya manci abin da yake faɗi. Wato kafirai sun kalli wannan alqur'ani, sun ga irin yanda Allah ya zuba bayani cikin shi, da wato mu'jiza da balaga da fasaha da ke ciki, sun fahimci duk wanda ya saurare shi to sai ya imani da shi, ya bi shi. Da haka sai suke ganin cikin salo wanda za su yi amfani da shi, hanyar su wanda suka samu sabuwa shine kawai a hana mutane sauraron shi, kawai kaka saurara. Kamar yanda wato a can baya da mutane suke cewa in ka ga dan izala yana wa'azi, to iya gudun ka iya ladaka, kakka saurare shi, daɗin baki gare shi. Saboda in kana sauraren shi, to daɗin bakin shi ya gare shi, baka san ma lokacin da za ka yarda da maganar shi. Iya gudunka iya ladanka. To haka anan kafirai ne suke ba junansu wasiya cewa kada a saurari alqur'ani. In ma an zo inda ake karanta shi a yi mi? A yi allahu. Allahu shi ne ya sassan zance.
kenan wala zaufihi ku yi ya sassan zance a wurin ba'ana ku yi maganganu na shirme maganar da ba ta da fa'ida ba ta da ma'ana ku yi ihu ku yi kururuwa ku yi hayaniya la'allakum taghlibun domin ko za ku rinjaye su musulmi da wannan kuwace kuwacen naku sai ku rinjaye su shikenan ba za a ƙara sauraron alqur'ani ba ina wanda ma suka yi wasiyya su da kansu sai da suka saurare shi domin alqur'ani shi yasa wasu malamai suka ce ai bayan sun yi wannan wasiyyan neman Allah ya canza salo wajen sabkar da wahayi ana sabkar da shi da wato wasu harufa kawai sai aji an ce ta simin sai kafirin ya miƙe waya ya sa ya karkada kunnuwan shi ce to menene wannan za a ce tilka ayatul kitab ayoyin nan dai ne na littafin Allah to kaga wato alqur'ani har ma wanda yake wasiya yake bada shawara ka saurare shi shi ma sai ya saurara kuma wannan aya tana karantar da mu cewa yin kuwace kuwace inda ake karanta alqur'ani ko yin hayaniya ba aikin musulmi bane ba asali dai wanda ke da wannan aikin kafirai harakar kafirai ce aikin su ne kuma kiyayya ce da alqur'ani kasa suke haka domin mu musulmi Allah ta'ala ya mamu umarni mu saurari alqur'ani idan muka ji ana karanta shi sannan kuma mu girmama karatun alqur'ani Allah ya ce idan ana karanta alqur'ani a saurare shi
wa idza qulna alqur'anu fastami'u lahu wa anshudu la'allakum turhamun
wani malami yace ban taba ganin mutumin da rahama take dararo mashi ba tana zubo mashi kamar in dararo yace tamkar wanda in ana karanta alqur'ani yake yin shiru ya saurara yace sai karanto wannan ayi yace domin Allah yace idan ana karanta alqur'ani fastami'u lahu ku yi sauraro a gare shi wa ansitu kuma ku yi shiru la'allakum turhamu tabbas za ku samu rahama don nan la'alla babu tsammani bace tabbatarwa ne in dai har kun yi haka to tabbas za ku samu rahama dan haka Allah ta'ala ya bada labarin cewa aljannuwa da suka zo suka tarda alqur'ani sun girmama shi sun yi shiru sun saurara kuma sun majunan su wasiya cewa ayi shiru a saurara wa idh sarafna
wa in sa'adna ilayna nafran min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu anshitu
Allah ta'ala ya dafada wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa ya juyo mai da wasu jama'a na aljannu ko da suka zo inda ake karanta alqur'ani qalu ansitu sai suka ce ku yi shiru ku saurara da suka yi shiru suka saurara sai wannan shirin ya zama sanadiyyar samun alherin su suka fahimci abinda ake fadi fahimta mai kyau kuma sannan suka rike su suka yi imani kuma suka zama masu gargadi masu wa'azi ga sauran ƴan uwansu aljannu sai Allah ta'ala ya ce falanuziqan allazina kafaru azaban shadida haqiqa zamu dandana makafirai azaba mai tsanani walanajziyannahum aswa allazi kanu ya'malun kuma haqiqa zamu saka musu wato sakayya ta mahi munin abinda suka kasance suna aikatawa al-aswa shine ashirk mahimunin aikin su shine shirka don haka Allah yace sai ya musu sakayya ta mahimunin aikin da suka kasance suna aikatawa na
la'ina jaza wa adaa ilayhim na'am yawm fiha darul khuld jaza إِلَّا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا
Allah ta'ala ya ce zalika jaza'u a'da'illahi an-nar wannan shine sakamakon makiya Allah wuta lahum fiha darul khuld kuma a cikin ta suna da gida na dawwama jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun
sakamako ne domin kasancewar da suka yi suna jayayya da ayoyin mu. Wa qala allazina kafaru, kuma waɗanda suka kafirce suka ce, rabbana ya ubangijin mu, arinal ladaini adallana, ka nuna mamu waɗanda suka batar da mu biyun nan, minal jinni wal insi, na mutane da na aljannu, naj'alhuma tahta aqdamina, domin mu sanya su ƙalƙashin digadiganmu, li yakuna minal asfalin, domin su kasance daga cikin kaskantattu. Allah ta'ala ya ce, zalika jaza'u a'da'illahi an-nar, wannan shine sakamakon maƙiya Allah wuta. Maƙiya Allah ba su da wani tanaji da Allah ya musu sai wuta, wuta ita ce sakamakon su. Kuma sakamako ne kamar yadda ya faɗi a suratul Nabi, yace jaza'an wifaqa, sakamako ne wanda yayi daidai ya dace da ayyukan su. Lahum fiha darul khuld, kuma cikin wutan nan suna da gida na dawwama, wanda na dindindin ne babu ranar wuta. Allah ta'ala yace jaza'an bima kanu bi ayatina yajhadun, wannan sakamako ne Allah yi masu domin sun kasance suna jayayya da ayoyin Allah. Wa qala alladhina kafaru, kuma sai kafirai suka ce, rabbana ya ubangijinmu, wannan magana ta kafirai a cikin wutar jahannama ne za su faɗi haka. Allah ta'ala ya mamu tsari, dan haka za su ce, rabbana ya ubangijinmu, arinal ladaini adallana, ka nuna mamu waɗannan biyun wanda suka batar da mu, minal jinni wal ins, na aljannu da mutane. Kenan Allah ka gwada mamu waɗannan wanda suka batar da mu, shaydanun da suka batar da mu na mutane, da shaydanun da suka batar da mu na aljannu, dan minal jinni wal ins wannan jinsi ne. Kenan domin wanda ya batar da ma ko dai mutum ne ya batar da kai, ko kuma aljani, ko kuma biyun duka ko. To shine za su nemi a gwada musu wanda suka batar da su cikin mutane da wanda suka batar da su cikin aljannu, saboda sun ji cewa ga ƙarshen sakamakon su shine wutar jahannama, kuma an shigar da su ciki. Sai to za su ce, ya ubangijinmu Allah, ka gwada mu waɗanda suka batar da mu, naj'alhuma tahta aqdamina, domin mu sanya su su zamo ƙarƙashin digadiganmu, ma'ana mu tattaka su mu ji su ƙasanmu, li yakuna minal asfalin, domin su kasance daga cikin kaskantattu, sakamakon batar wanda suka yi mamu, kuma mu kaskantar da su, mu wulakantar da su, mu tattaka su. Na'am.
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم
Allah ta'ala ya ce, innal ladhina qalu rabbuna Allah, lalle ne waɗanda suka ce ubangijinmu shi ne Allah, thumma istaqamu, sannan suka tsayu, tatanazzalu alaihimul mala'ikatu, mala'iku za su dora sabkawwa a gare su, Allah ta khafu, suna cewa kada ku ji tsoro, wala tahzanu, kuma kar ku yi bakin ciki, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kuma ku yi bushara da aljannan nan wacce aka kasance ana yi muku alƙawalinta, nahnu awliya'ukum, mu ne masoyanku, fil hayati dunya, a rayuwar duniya, wa fil akhirah, kuma haka ma a lahira, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, kuma a cikinta kuna da abinda rayukanku suke sha'awa, walakum fiha ma tad'un, kuma a cikinta kuna da duk abinda kuka nema, nuzulan, masabki ne na musamman, min ghafurir rahim, daga mai gafara mai jin kai. Bayan Allah ta'ala ya gai kafirai da kuma sakamakon su, kai tsaye sai Allah ta'ala ya faɗi masu imani da kuma sakamakon da Allah ya musu tanadi akan shi. Allah ta'ala ya sanya mu cikin su. Allah ya ce, innal ladhina qalu rabbuna Allah, lalle ne waɗanda suka ce ubangijinmu shi ne Allah. Wasu daga cikin sahabbai suka ce, qad qala hakathir, da yawa sun faɗi wannan magana, amma sai dai ni ba su tsayu ba. Kenan sai Allah ya ce, thumma istaqamu, rabbuna Allah, ubangijinmu shi ne Allah, wanda suka faɗi haka, sannan kuma suka tsayu,
akan cewa lalle Allah nan shine Ubangiji shi kadai ne ya cancanci bauta. To kaga wanda yace Allah ne Ubangiji shi amma bai tsayu ba akan bauta mai shi kadai, bai tsayu ba da ababan da hakan yake nizumtawa, to akwai tawaya cikin cewan shi Rabbunallah. Innal ladina qalu Rabbunallah thumma istaqamu, sannan suka tsayu. Wannan aya kamar ayar da take cikin suratul Ahqaf ne, Allah ta'ala yace innal ladina qalu rabbunallah,
innal ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
الله تعالى يقول إن الذين قالوا ربنا الله لن يودن دسوكة أبنجج مشيني الله ثم استقاموا سنن سوكة سيو فلا خوف عليهم توباب تورو أغريسو تكين أبن دسكي بسكان تالوكة مطوة wala hum yahzanuna, kuma ba za su yi bakin ciki ba a cikin abin da suka bari na ƴaƴa da dukiya da sauransu. Allah ta'ala yace ulaika ashabul janna, ai waɗannan su ne ma'abutan aljanna, khalidina fiha, suna masu dawwama a cikin ta, jaza'an bima kanu ya'malun, sakamako ne na abin da suka kasance suna aikatawa. To ita wannan wato ayat ta suratul ahqaf kamar ta dunkule bayani ne. Wannan ta suratul fusilat ta ƙara bayyana wato sakamakon da kuma irin tanadin da Allah ta'ala yi masu. Shi yasa wani sahabi da ake ce mashi Sufyan yace, ya ma'aikin Allah, qulli fil islami qawla, ka faɗa man wani magana a musulunci, la as'alu anhu ahadan ghayraka, bazan tambayi wani mutum akan maganar ba bayan ka, ina son wata magana guda ɗaya wadda zaka faɗa mana ita a musulunci wadda zan tsayu akan ta, bani da buƙatar in ƙara tambayar wani. Sai manzo Allah ya ce mashi qul amantu billahi thumma istaqim, kace nayi imani da Allah sannan ka tsayu akan haka. Sai manzo Allah ya faɗa mai wannan magana dunkulalla mai dokar ma'ana mai tarin yawa. Maga don qul amantu billahi thumma istaqim, musulunci gaba ɗaya, duk wanda yace amantu billahi sannan ya tsayu akan amantu billahi, to ya tattaro musulunci gaba ɗaya, bai rage komai ba. Shesa annabi ma da kanshi Allah ya mai umarni ya ce fastaqim,
fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw.
Na'am, Allah ta'ala ya ce ma annabin shi fastaqim kama umirta, ka tsayu kamar yanda aka umarce ka, wa man taba ma'aka, da wanda suka tuba tare da kai. To wannan ayat ita ce ayat da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa shayyabatni ayatu Hud, yana cike cewa ayan nan ta suratu Hud ita ce ta hiddo mana furfura. Don haka Allah ta'ala ya ce thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu, alamai suka ce lokacin da mala'iku za su dora sabkowa ga waɗannan mutanen shine lokacin mutuwansu, wasu suka ce lokacin tashi daga kabari, wasu suka ce lokacin wato tsayuwa a hilin alkiyama. To ma'ana tatanazzalu alaihimul mala'ika duka ya shafi waɗannan lokutan, domin ayat tana nuna shi fa mutumin kirki mai bin Allah tun a nan duniya mala'ika yana tare da shi, shi yake tsare shi har ma in shedanu sun tun karo shi domin su fatar da shi ko su cutar da shi, wannan mala'ikan zai kwamce su. Ba kama san an yi ba, shi zai dora wato idan ka zama mutumin kirki, ka zama wato kana ta aikata alkhairi, haka kai zaka kai matakin da yanzu mala'ika yake jibantar ka, kamar da muka karanta can baya a waccan ayin. To haka kuma kishiyan haka, akwai lokacin da zaka yi watsi da mala'ika, kana ta kusanta shedan, kana ta kusanta mala'ika ya kai hakuri ya bar ma shedan kai. To da mala'ika ya hakura ya bar ma shedan kai, shikenan lamari, wato an samu matsala. Kenan dama dan adam ko dai ya zamanto ya yi karhi a kotan mala'ika, ko kuma ya zamanto ya yi karhi a kotan shedan. To kaga waccan ayat da muka karanta ita ta faɗa mamu wasu mutane wanda Allah yake gwama su da shedanu, su ta'azabtar da su, su ta tunzura su akan ayyukan banza. To nan kuma sai Allah yake faɗa mamu mutanen kirki waɗanda suka yarda Allah shine Ubangiji, kuma suka tsayu akan abin da hakan yake lizumtawa. To a lokacin mutuwansu ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu, mala'iku za su dora sassamkowa a gare su,
su dora ganin mala'iku to mala'iku idan suka samko lokacin mutuwa idan dai wanda zai mutu mai imani ne to za su dora yi mai sallaman kamar yanda wato haka ma a lahira lokacin da za a tunkara aljanna Allah ta'ala ya faɗi cewa wato mala'iku za su dora tarban kan aljanna suna ce musu salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata a gare ku sakamakon haƙuri da kuka yi da juriya a wajen bautar Allah da kuma kauce ma ababen da Allah ta'ala ya hana wannan lokacin mutuwa za su dora saukarwa suna sanyawa masu imani natsuwa da kwanciyar hankali saboda mutuwa akwai tada hankali gare ta to amma shi mai imani mala'iku waɗanda suka dora tsare shi suna kula da shi a rayuwar shi ta duniya to ƙarar za su sauko sun yi idan suka sauko suka bayyana yaggansu kiri-kiri wato za su kwantar mai da hankali su ce mashi yau wannan rana zaka ga abin da baka taba gani ba amma karka tsorata karka tada hankalinka nahnu awliya'ukum Allah ta'ala ya ce zaki Allah ta khafu wa la tahzan kar ku ji tsoro kuma kar ku yi bakin ciki shi kullum kalma al-khawf suka ce ghammun yalhaqu an-nafs damuwa ce wadda take haduwa da zuciya saboda mi saboda wani abun damuwa wanda zai faru a nan gaba wannan shi ake cewa al-khawfu lokacin wato duk abin da zai dame ka kan wani abu da zai faru ko wata matsala wanda nan gaba ne za ta faru shine tsoro aka ce ina tsoron kaza kenan nan gaba ne abin zai faru damuwa nan gaba ne za ta faru shi kuma aka ce bakin ciki ina bakin ciki akan kaza to ya riga ya wuce ina ta bakin ciki akan kaza to shi wani abun damuwa ne wanda ranka take kyama wanda ya riga ya tabbata kenan akwai bambanci tsakanin al-khawfu da al-huzn shi al-khawfu wato wani abun damuwa ne wanda zai zo bai riga ya zo ba shi kuma al-huzn wani abun damuwa ne wanda ya riga ya wuce to sai Allah ta'ala ya ce wannan biyin duka ba su da shi duka an kore musu biyin gaba daya ba su da damuwa bisa kan abin da suke huskanta lokacin mutuwa abin da suke huskanta na al'amuran lahira Allah ya ce za a ce musu Allah ta khafu kada ku ji tsoro duk abin da zai zo nan gaba kar ku tsorata ku kwantar da hankalinku ku samu natsuwa abin da kuma ya riga ya wuce shine abin da kuka baro duniya kenan sai sa malamai suke fassarawa ƴaƴanku da kuka baro duniya dukiyanku da kuka baro duniya shagulgullan ku na duniya duka duk abin da kake akan shi na duniya to mala'ika lokacin mutuwa mala'iku za su maka albishir da cewa karka damu karka yi bakin ciki indai daya ne kar su sanya ka zullumi da bakin ciki Allah shi yake kula da ɗayan mutumin kirki da haka in kuma dukiya ce ko gidaje ko waye kar ya dame ka karka yi bakin ciki akwai wanda suka lullumka su a nan gaba gare ka Allah zai baka Allah zai musanya ma da abin da yahi wannan limkin balimki da haka za su natsar da su su kwantar musu da hankali Allah ta khafu wala tahzan bayan sun ce musu kar ku ji tsoro abinda za ku huskanta kar ku yi bakin ciki bisa kan abinda kuka bari to sai su kuma yi masa albishir da aljanna wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi farin ciki ku yi bushara domin aljannan nan wanda aka kasance ana yi muku alƙawali ta tabbata gare ku kun same ta Allah ta'ala ya ce mala'ikun nan za su faɗa musu karara su ce musu nahnu awliya'u ai mu ne masoyanku mu ne majibantanku masu kulawa da ku masu yi muku hidima masu kare muku sharrika fil hayatid dunya a rayuwar duniya kamar yanda muka kula da ku muka kasance tare da ku a cikin rayuwar duniya to haka ma a lahira ba mu rabuwa da ku sai mun ga kun shiga aljanna nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah mu ne majibantanku mu ne masoyanku a rayuwar ku ta duniya haka ma a lahira mu ne masoyanku kuma mu ne majibantanku walakum fiha ma tashtahi anfusukum kuma a cikin aljannan nan kuna da duk abinda rayukan ku suke sha'awa duk abin da kuke sha'awa kuke so Allah ta'ala yace kuna da wannan an baku wala kun fiha ma tad'un kuma duk abin da kuka nema a cikin aljanna Allah ta'ala yace an baku kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah ta'ala yace a'tu li ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar nayi tanaji ga bayina na kware abinda ido bai taba gani ba abinda kunne bai taba ji ba abinda bai taba daskanuwa ba a cikin tunanin dan Adam. Allah ta'ala ya ce nuzulan, nuzulan wannan ma'anan shi ziyafatan, wato masarki ne na bakunta. Wannan masarki ne aka yi maku tanadin shi a matsayin ku na baki, kuma bakin mai rahama mai jin kai. Dan haka wannan masarki ne na musamman, min ghafurir rahim, daga Allah da ake kira ghafur, mai gafara, rahimun mai jin kai. Na'am.
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
Allah ta'ala ya ce wa man ahsanu qawlan, kuma wane ne wanda yayi kyauta tazance, mimman da'a ila Allah, sama ga wanda yayi kira zuwa ga Allah, wa amila salihan, kuma ya aikata aiki nagari, wa qala innani minal muslimin, kuma yace lalle ni ina daga cikin musulmai. Malamai suka ce wa man ahsanu qawlan, ma'anan shi la ahada ahsana qawlan, babu wani wanda yayi kyauta tazance, mimman da'a ila Allah, sama ga wanda yayi kira zuwa ga Allah. A cikin maganganu gaba daya babu wanda yahi magana mahi kyawu, mahi inganci, mahi nagarta irin maganar wanda ya kira zuwa ga Allah. To kaga anan wasu malamai sun ce martani ne aka maida ga waɗanda suka ce ka a saurari Al-Qur'ani. Aka tabbatar musu da cewa ai babu wata magana mahi kyawu, mahi cancantar a saurara, sama ga maganar wanda yake kiran mutane zuwa ga sauraron Al-Qur'ani. Wanda yazo da Al-Qur'ani, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. To malamai suna da maganganu guda uku akan cewa wane ne wannan wanda ya kira zuwa ga Allah. Sai wasu malamai suka ce nazalat fil mu'azzinin, ayan nan ta sauka ne akan masu kiran sallah. Don haka mai kiran sallah shi yafi kowa magana mai kyau, saboda shi yake kira zuwa ga Allah, ko yake ce ma mutane a taho. Kenan sai suka ce wannan ayat tana magana ne bisa kan masu kiran sallah. Amma wasu malamai sun raunanar da wannan zancen, suka ce dalilin da yasa wannan magana take da rauni shine saboda shi kiran sallah madani ne, ita kuma wannan aya makkiya ce, domin ba a fara kiran sallah ba sai a Madina. To ka gani kenan, haka nan ita kuma wannan aya a Makka ta sauka. Amma duk da haka nan babu wani malami wanda yake musu kan cewa wannan ma'anar tana shiga cikin ayi, ma'ana har kiran sallah ma yana cikin ahsanu qawlan, domin saboda mi, saboda da'awa ne zuwa ga Allah. Dan haka babu wanda yake tabbatance sama ga wanda yake kira zuwa ga Allah. Ma'ana ta biyu, wasu malamai suka ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, ana nihim annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kuma da'a ila Allah shine da'a ila shahadati Allah ilaha illa Allah, yayi kira zuwa ga shaidawa da babu abin bauta da cancanta sai Allah. Saboda haka babu wanda yayi kyauta tazance sama ga mutumin da ya kira mutane zuwa ga su shaida babu abin bauta da cancanta sai Allah. Kauli na uku shine wasu malamai suka ce man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, wannan ana zancen kowane musulmi gaba daya wanda ya karba kiran Allah kuma yake kiran mutane su karba. Don haka wannan ayar dai ta shahidi dukkanin waɗannan ukun da aka ambata, hadda ma wasu wanda ba a ambata ba. Duk wani wanda zai kira zuwa ga Allah ta kowace siga, ta kowace sallo, ta kowace hanya, to wannan mutumin yana cikin wanda suka hi kyauta tazance. Dalilin wannan aya karara, wa man ahsanu qawlan, Allah yace babu wanda yake kyauta ta magana, mimman da'a ila Allah, sama ga wanda yake kira zuwa ga Allah, wa amila salihan, kuma ya aikata aikin ƙwarai. To wanda suka ce mai kiran sallah ake ni, sai suka ce wa amila salihan shine wa sallara ka'atain, sai sallara ka'abi shine aikin na ƙwarai.
kenan yayi kira zuwa ga Allah shine yayi kiran sallah sannan kuma bayan ya gama kiran sallan sai yayi sallah raka'a biyu tsakanin kiran sallah da ta da ikama wanda kuma suka ce wa amila salihan suka ce shine ya tsare farillan da Allah ya farlanta kenan idan ya shahi kowa da kowa kowanne irin musulmi yayi kira zuwa ga Allah kuma shi da karan kanshi ba wai yana cikin waɗanda suke kira ba zuwa ga Allah amma su suna guje ma Allah kaza ka wanda zai kira zuwa ga Allah yace a zo a bauta ma Allah jama'a ku rike musulunci nan yana da muhimmanci amma shi ya ki rikewa yace kaza alheri ne amma shi ba zai aikatawa ba yace kaza sharri ne kuma shi sai a ganshi dumu-dumu cikin wannan abin da yake cewa sharri to wannan ya zama abin zargi ya wa'idan nas kad asbahta muttahaman idh imta minhum umuran anta ta'tiha tu'ibu dunya wa nasun raghibina laha wa anta aktharu minhum raghbatan fiha asbahta tansahuhum bil wa'zi mujtahidan wal mubiqati la amri anta janiha ibda bi nafsika fanhaha an ghayha fa idhan tahat anhu fa anta hakimu fa hunaka yuqbalu ma taqulu wa yutada bil qawli minka wa yanfa'u at-ta'limu la tanha an khuluqin wa ta'ti mithluhu 'arun 'alayka idha fa'alta 'azimu suka ce abun zargi ne mutun ya hana wata dabi'a kuma shi ya aikata yace kar ayi kaza kuma shi sai a ga yana yi yace zama a dage ayi kaza sai a ga shi ya ki dagewa kuma yi to wannan abun zargi ne duk wanda yake haka ya zama abun zargi kuma bai kama hanya ba ta a karbe abin da yake fadi Allah ta'ala yace wa amila salihan kuma ya aikata aiki na kware shi da karan kanshi wa qala innani minal muslimin kuma yace lalle ni ina daga cikin musulmai to kaga wannan aya ta tabbatar mu da cewa ya halatta mutun yace ni ina cikin musulmai ko ni musulmi ne don wasu malamai sun tattauna wai mutun ya iya cewa ni musulmi ne ko yace ni mu'mini ne sai suka ce sai dai yace ana muslimun insha Allah ko yace ana mu'minun insha Allah to babu ma insha Allah aya ta raba garrama kawai kana cewa ni musulmi ne wa qala innani minal muslimin kenan koda mutum bai ce insha Allah ba ya halatta yace ni musulmi ne sai muka ce kai musulmi bane ba kai kafiri ne zaka cewa dan haka kenan wanda suka ce mutum bai cewa shi musulmi ne sai dai yace ni musulmi ne insha Allah ko ni mu'mini ne insha Allah to wannan ayat ta nuna sabanin abinda suka fadi akan ta zamu tsaya abinda muka karanta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu ya nuna mu munjara rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين